Abota na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com kazalika za iya sauraron mu ta gidan radio amfani Fara'a Sarauniya Niyya da Dalol a jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana masu sauraro barkanku da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja shirin na musamman na kunshe da rahoto kan martani ko matsayar ofishin jakadancin Amurka a Niger kan babban gaban kasar
kira da kokwaran murya ga jam'iyyun siyasar Niger a maida himma ga ganin cewa an yi amfani da hanyoyin doka idan ta kama ga daukaka kararraki
muna da rahoto kan wani yunkuri na karfafa ilimin makiyaya dan tusawa yara ilimi da zai hana su kauce hanya in sun girma akwai ra'ayoyin jama'a kan niyyar kashe naira biliyan 400 da gwamnatin Najeriya za ta yi don samun rigakafin cutar annobar corona
inda abubuwa yake tafe a social media sa mutane suna ta kai da ai masa vaccine din tun da a cewa wasu an yi mutane miliyan nawa a UK ne kuma dukkan mutane da sai ba zai da ai ba
muna da shirin yanayi da muhalli da sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru za mu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka da farko ga labarin duniya daga Washington DC
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sir Phil Hashin Gumel Shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci majalisar dattawa ta goyi bayan matakin kin amincewa da kashe dala biliyan 740 na tsaron ƙasa duk da cewa ya hasashen cewa shugabannin jam'iyyar Republican a majalisar da ya bayyana a matsayin marasa tasiri kuma gajiyayyu za su ba da damar yin watsi da amfanin ikon zartarwa da yayi ya ki amincewa da kashe kuɗin A irin wannan yanayi tun farkon lokacin shugabancin Trump na shekaru hudu majalisar wakilai ta kada kuri'a da yammacin litinin dan soke kin amincewar Trump ko majalisar dattawa na iya yin haka ranar Laraba majalisar dattawa ta amince da dokar da kuri'u 84-13 a farkon wannan watan wanda ya zarce kashi 2-3 na kuri'un da ake bukata dan yin watsi da kin amincewar shugaban kasa Jiya Talata Trump ya kira kudirin tsaron abin kunya tare da mika wuya ga kamfanonin fasaha da matsorata ragwaye suka yi. Ya rubuta a shafinsa na Twitter, "Ku tattauna kudirin doka mafi kyawu, ko kuma ku samu shugabanni na kwarai." Bai kamata majalisar da tije ta amince da kudirin tsaron ba har sai an gyara ta. Zababbiyar mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris da mijinta Doug Emhoff sun karba alluransu na farko na rigakafin coronavirus jiya talata duk da cewa jami'ai sun yi gargadin cewa aikin rigakafin a kasar na tafiyar hawainiya ba kamar yadda aka yi alkawari ba Harris ta mika hannunta na hagu a wata cibiyar kula da lafiyar al'umma a Washington kuma ta faɗa wa ma'aikaciyar jinya cewa ta shirya Harris wadda bakar fata ce kuma ba Amurka yar asalin India ta karba allurar farko daga cikin allurai biyu da ake bukata a cibiyar da ke bada kulawa ga Amurkawa bakaken fata wanda aka yada ta gidan talabijin don tunatarwa ga tsiraru waɗanda ke fama da cutar coronavirus don yin rigakafi a cikin watanni masu zuwa zaɓen shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden wanda za a kaddamar ranar 20 ga watan Janairu ya karba allurar rigakafinsa tun farkon makon da ya gabata Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta amince da yiwuwar sayarwa da masarautar Saudiya manyan bindigogi 3000 a yarjejeniyar da ta kai dala biliyan 290 a cewar ma'aikatar tsaro ta Pentagon jiya talata. Cinikayya ta zo ne 'yan kwanaki na ƙarshe na wa'adin mulkin shugaban Amurka Donald Trump. Zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Joe Biden ya yi alƙawarin dakatar da sayarwa da Saudiya makamai, babbar ƙasar da ke siyan makaman Amurka a yankin gabas ta tsakiya. A wani yunkuri na tursasawa Riyadh ta kawo ƙarshen yakin da ke faruwa a Yemen wanda ya haifar da mummunar matsalar jin kai a duniya. Cinikin zai hada da bindigogin harba kananan bamabumai SDB-1 guda 3000 da GBU-39 waɗanda suka hada da kwantenoni da kayan gyara da kayayyakin da ake bukata da kuma taimakon fasaha a cewar ma'aikatar Pentagon. Labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar Taliban da ke tsatsauran ra'ayi a Afghanistan ta bayyana bacin ranta dangane da wani wasan kwaikwayo da ba a saba gani ba da aka gudanar kwanan nan a Kabul inda ƴan mata da yara maza galibi cikin kayan yammacin Turai suka yi. A cikin wani sharhi da aka buga a shafinta na yanar gizo, kungiyar ƴan ta'addan ta Allah wadai da taron na makon jiya dake nuna al'adun kasashen yamma wanda yake ta duk wasu ɗabi'u na addini da na Afghanistan. Baje kolin kayan kwalliya da babakun abu bane a kasar da yaki ya daidaita, amma akwai yaushe suna nuna samfarin maza da mata a cikin kayan gargajiya na Afghanistan. Sanarwar ta Taliban ta lashe takobin kare duk wasu ɗabi'u na addini da na kasa. Kasar Bangladesh ta kwashe rukuni na biyu na 'yan gudun hijirar Rohingya zuwa tsibirin da ke bakin ruwa na Bengal, duk da adawa mai karfi da 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama na duniya suka yi. Jami'ai sun ce sama da 'yan Rohingya 1,800 ne suka isa Bahsanchar a cikin wasu jiragen ruwa jiya Talata, kwana guda bayan barin sansanonin gundumar bazar masu cunkoso. Ministan harkokin wajen Bangladesh Abdul Momen ya ce a ranar Litinin ana mayar da 'yan gudun hijira zuwa abin da ya kira kyakkyawan wurin shakatawa. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya jagoranci wani taron siyasa akan shirye-shiryen wata majalisar da ba a saba ganin irinta ba, wacce ake sa ran za ta kafa sabbin manufofin tattalin arziki da siyasa, yayin da kasar da ke fuskantar kalubale mai girma, a cewar kafa ya labaran kasar yau Laraba. Taron na takwas ya zo ne yayin da ake kusa da sauye shugaban kasa Amurka, wanda har yanzu Koriya ta Arewa bata ce komai ba a kai. Shugaba Donald Trump ya yi wasu taruka na tarihi da dama tare da shugaban Koriyar a lokacin gwamnatinsa, kuma har yanzu ba a bayyana abin da shugabancin Joe Biden zai yi ba kan dangantaka tsakanin Washington da Pyongyang. Koriya ta Arewa ta fuskanci kalubale da dama a shekarar nan ta 2020 tare da coronavirus da kuma jerin guguwa da ke kara matsin lamba kan tattalin arzikin da ne ke fuskantar takunkumin kasa da kasa da nufin dakatar da shirin ta na nukiliya.
Labarin duniya kuka saurara, yanzu za mu shiga ba da rahotanni. Ofishin jakadancin Amurka da ke Yamai a jamhuriyar Nijar ya yaba da yadda aka gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokokin kasar cikin lumana. Wannan matsaya ta Amurka na zuwa ne a daidai lokacin da al'ummar ta Nijar ke dakon sakamakon zaɓe wanda ake kan tattarawa a ɗakin taro na Palais de Congrès. Daga Yamai ga rahoton da Mahmud Lalo ya aika mana, wanda ya fara da wani sashi na sanarwar.
Ofishin jakadancin Amurka a birnin Yamai a Nijar na isar da sahihiyar godiya da jinjinama al'ummomin Nijar game da gudanar da 'yancinsu na zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki a ranar Lahadi 27 ga wannan wata na Disamba.
Idi Barau kenan, jami'in da ke kula da hulɗa da 'yan jarida a ofishin jakadancin Amurka a nan Yamai, yayin da yake fitar da sanarwar da ta bayyana matsayar Amurka kan zaben na Nijar. A lokacin zaben kananan hukumomi da aka yi a ranar 13 ga watan Disamba, ofishin jakadancin na Amurka ya nuna wasu kurakurai da aka yi, inda ya kira ga hukumomi da su yi gyara gabanin zaben shugaban kasa, abinda ofishin jakadancin Amurka ya ce ya gani a kasa.
Mun lura da cewa an tabbatar da ƙara ingancin zaben idan aka kwatanta da abinda ya wakana wato zaben kansaloli da aka yi a baya. A wannan karo an samu ci gaba ta fannin kai ma'aikata da kayan aiki a lokaci kuma a mazaɓu daban-daban. Gwamnatin Amurka ta ofishin jakadancin Amurka a birnin Yamai ta tabbatar da cewa an samu ƙarin amfani da wato wannan la'ura ta bincike musamman na ayyukan gano cutar nan ta coronavirus da kuma amfani da takunkumin kare huska da duk abubuwan da ka iya taimakawa ga rigakafin kamuwa da wannan cuta ta shakewar numfashi.
Sai dai duk da haka, Amurkan ta yi kira ga 'yan siyasa da jam'iyyu da su bi hanyoyin da doka ta tanada wajen bin kadinsu idan suna da korafi kan wannan zaɓe.
Akan haka, gwamnatin Amurka ta ofishin jakadancinta a birnin Yamai ke kira da kwakwaran murya ga shugabannin jam'iyyun siyasar Nijar na a maida himma ga ganin cewa an yi amfani da hanyoyin doka idan ta kama ga ɗaukaka ƙararraki a bi hanyar doka, tare da kiyaye duk wata rigima ko wani rikicin da ka iya tayar da hankali.
Matsayin ta Amurka na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da tattara sakamakon zaɓe a ɗakin taro na Palais de Congrès da ke Yamai. A baya dai, kungiyar gamayyar kasashen yankin Sahel ta CENSAT da ta raye tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka wato ECOWAS ko sai da yawo da kungiyar tarayyar Afirka ta AU. Duk sun ayyana zaben na Niger a matsayin wanda aka yi shi bisa ka'ida da kuma cikin kwanciyar hankali. Mahmud Lalo, sashin Hausa na muryar Amurka. Daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaishe ka Mahmud Lalo da miliyoyin masu sauraron muryar Amurka don samun sahihan labaru. A wani yunkuri na rage ayyukan ta'addanci a Najeriya, Majalisar Wakilai na shirin karɓar ƙudurin doka na bitar ilimin makiyaya da manufar inganta tsarin don ba su ilimi mai amfani ta yadda watakila zai kange su daga shiga ayyukan ta'addanci. Ga rahoton Muhammad Nasir daga Sokoto.
Ayyukan ta'addanci da ke faruwa a Najeriya musamman a yankin Arewa so da yawa ake zargin Fulani da hannu a ciki. Abinda wasu ke ganin rashin cikakken ilimi ne idan aka yi rashin sa'a da talauci kan ingiza su ga fadawa ga aikata ayyukan. Architect Ibrahim Al-Mustafa Aliyu dan majalisar wakili ne daga Sokoto kuma wakili a kwamitin majalisa mai kula da al'amuran soji yana da wannan ra'ayin.
Ni babin latini ne. A inda aka fito hilla ni an walakantar da su kuma gwamnatin ta gabata inda aka fito da an yi wani National Commission for Nomadic Education. Wannan commission yanzu ban san aikin da yake ba. Misali a irin mataki mu na majalisa ni ina nuna kokarin hitowa da kuduri na doka wanda zai sake bitar wannan dokar da ta kafa wannan hukumar saboda bata iya yin aikin da ya kamata ta yi ba. Shi yasa aka samu ɗan hillani yanzu ɗan shekara 20-25 babu ilimin addini, babu na boko, babu shanu, sai ɗaukar ƙari.
Masu sharhi akan lamarin yau da kullum kamar Farfesa Bello Dodon Bada na ganin cewa rashin bayar da kulawa ga ilimin 'ya'yan Fulani ba karamar gudunmawa ya bayar ba ga sanya su aikata ayyukan ta'addanci.
Dan hakkin da ka rena yanzu shine aka tsone maka idanu. Waɗannan mutane da ake ta zargi da wasu abubuwa da ke faruwa yanzu idan an duba shekaru 30 da suka wuce ba su kosan abin da ake ce ma gwamnati ba. Ba a kula da ilimin su, ba a kula da jin dadin su, ba a kula da mazaunin su. Su dai kullum safiya su ake ci a kansu. To kuma inda duk mutum ya matsu to komai shi na iya yi. Amma yanzu tun da yake 'ya'yan majalisa suna ta kokari a yi wata doka, to a yi doka sannan kuma a tabbatar da doka ta yi aiki. In suka samu ilimi su ma suka san yadda abubuwa suke, abubuwa kuma da suka shafi na gwamnati suna iya kawo gare su. Wannan zai ba mu zaman lafiya.
To koyaya masu ruwa da tsaki ga ilimin 'ya'yan Fulani ke ganin inganta ilimin nasu. Abdullahi Abubakar Bangala shine mukaddashin daraktan hukumar kula da ilimin 'ya'yan Fulani a Sokoto. Ya ce duk da yake suna da makarantun 'ya'yan Fulani 83 amma suna matukar maraba da duk abin da zai inganta tsarin ilimin su.
Ba nan ɗaya ba, duk inda ake karfafa mu Fulani a tarshe su a maishe su gehe guda domin ci gaban ƙasa gaba ɗaya. Saboda irin zargin da aka wa Fulani na cewa kaza kaza kaza, to in kana da ilimi babu ruwanka da wani. In kana da ilimi kokarin haka kai abin da ka ciyar da kai gaba ba abin da ka ciyar da kai baya ba. Don ga wallahi mu yi maraba da wannan kuma muna fatan wannan tsarin Ubangiji Allah ya daukaka shi.
Masu lura da al'amuran yau da kullun na ganin cewa ba Fulani kadai ba, duk jinsin jama'a da bai samu kulawar gwamnati yadda ya kamata ba, idan tura ta kai bango yakan iya daukar matakin tsirar da kai koda ko ba zai yi wa sauran jama'a dadi ba. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Bayani ya fito daga gwamnatin Najeriya na neman kashe naira biliyan 400 don odar allurar rigakafin cutar corona. Mutane sun bayyana ra'ayi kan maraba da rigakafin ko kuwa a'a. Hawa Umar ta dauko mana ra'ayoyin jama'a.
Nana Abdullahi Shehu Saulawa, ni dai ban yadda da ayi rigakafin maganin coronavirus ba.
Sunana Umar Baba. Eh zan yadda ayi mun saboda naga an yi Trump amma sa da Joe Biden shi ma da amsu.
Sunana da kayyaya hayarini, ni dai gaskiya ba zan yadda a fara wannan gwajin allura a kaina ba, ban shirya sai da raina ba, kuma ni har yanzu jikina ma baya bani cewa zan yi coronavirus din bare a fara gwada allura a kaina.
Sunana Maryam Sani Lawal. Eh zan yadda ai man rigakafi na cutar COVID-19 saboda na yadda COVID-19 gaskiya shi saboda wasu wanda na sani ko na ji ta same su kuma ko da mutum bai ta baya shawala. So ni zan iya yadda ai mai.
Sunana Murtala Mustafa Murtala. Gaskiya ni da bazan yadda ai mun wani rigakafin COVID-19 ba, wanda shi ne vaccine wanda bai zama genuine an ce wannan daga accredited pharmacist ne suka yi shi ba. Gaskiya ba zai yi wa ba da hannu na ce za a yi ba. Ko da ke sun ce shi kan shi vaccine din sun yi shi ne daga ita asalin cutar corona din aka samu a kashe mata kaifi sai a yi maka vaccine din saboda ya karta kama ka. A zo wannan question shi ba ta yi yo amma kai jinin ka ta fi karfin jinin ka ta zo ta kama kan
sunana Maryam Muhammad Garba gaskiya ni bazan yadda ai mu vaccine din nan batun da ban san daga ina yake ba and inda abubuwa yake tafiya a social media cewa mutane suna cewa ka yadda ai maka vaccine din tunda a cewa wasu an yi mutane wurin nawa a UK ne kuma dubin mutu so gaskiya ni bazan yadda ai mun ba
sunana Aisha Limatu Abdurrahman kuma na aminci na yarda ai mun rigakafin COVID-19 saboda ina ganin shine zai kawo sauki a cikin wannan annoba da muke fama da ita domin in ba ai ba ina ganin kamar ciwon zai ci gaba da yaduwa ya shiga kowane dungu da sako ina kashe mutane kamar yanda ya dinga yi
sunana Halima Sadi indai gaskiya bazan bari a mun wannan rigakafi ta COVID-19 ba indai za a iya yin cutar ba a sani ba ma har ayi a warke kun kuma har cutar nan in an dauke ta ma ana iya warkewa bayan an sha magani menene fa'idar yin rigakafin kuma ni a abubuwan da na gaggani na ga rigakafin nan su kansu yan kasar wajen ma campaign suke akan shi cewar su AIDS HIV kenan da wane ne shekarar su nawa sun fi shekara 20 suna trending a kasa ba a samu musu maganin da zai kashe su ba ba a samu immunization din su ba sai kawai a zo a ce wai wannan COVID-19 da bata fi shekara 1 da shigowa duniya ba har an samu mata to gaskiya ni dai bazan yi ba ma kuma an zo an tabbatar ba ita kadai ce cutar da ta fi kowace cuta ba amma kuma ana dagewa sai an yi rigakafin kuma har ma ana so a ce wai in ba a yi rigakafin ba akwai abubuwan da za a hana mutum yi a rayuwar shi a gaba to gaskiya akwai alamomin tambaya
kar a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja da shirin mu na gaba
Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'adu Kimanin mutane miliyan 20 zuwa 30 ne suke amfana da ruwan tafkin Chadi a wasu sassan Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda daga shekarun 1960 zuwa yanzu kashi 70 cikin 100 na ruwan ya kafe. A hirar da abokin aiki Murtala Faruk Sanyi ne da injiniya Tamsi Yabo a makon jiya, ya fara da bayani a game da irin matsalolin da wannan lamarin ya haifar, musamman a wasu sassa na Najeriya. To daga nan za mu daura a yau, ai sauraro lafiya.
Alal misali idan kamar kafewar tafkin Chadi da muke magana akai wannan yana da nasaba da irin abubuwan da suke faruwa na rashin aikin rashin tsaro da sauransu saboda wuri ne da ake kiwo wuri ne da ake noma da ake kamun kifi amma saboda kafewar wannan ya sa mutane ba su irin wayannan abubuwan kuma yana kawo barazana ga irin wannan yanki dugusowa hamada yana sa gurare da ake kiwo ko ake noma yanzu duk wayannan guraren babu so ya sa mutane su hijira su tashi su canza garuruwa idan suka canza garuruwa kuma za su je garin waɗansu mutane ne can kuma sai kaga ana ta samun tarnaki da rashin haɗin kai da sauransu so duk wannan yana nuna tasiri da muhimmancin ya zamanto cewa an tabbata duk muhallin da mutane suke zaune wannan muhallin ya inganta mu bayan ya inganta kuma ya ci gaba da dorewa ingantacce domin samun ci gaba mai dorewa
to a ƙarshe injiniya waɗanne matakai kake gani ya kamata a bi a nan muna magana bangaren gwamnati da kuma bangaren su kansu al'umma domin ganin cewa an kauce ma fadawa waɗannan matsalolin da ka ambata
babban matakin da nake gani ko mafi yawan masana suke gani ya kamata a dauka shine a bunƙasa matakan da ake dauka ba wai ba a yin komai bane game da barazana da gurbacewar muhalli da muke fama da ita amma hubbasar da ake yi yayi kadan da girman ita matsalar da muke fama da ita don haka sai an ƙara bunƙasa matakan da ake dauka hukumomi na gwamnati na tarayya na jiha da na ƙananan hukumomi da aka kafa domin su shawo maganin wayannan barazana ta gurbacewar muhalli to a ƙara gina su a ƙara musu kasafin kuɗi a ƙara daukan musu ma'aikata ƙwararri domin su maida hankali sosai wajen tunkarar wannan babban kalubale da muke fama da shi sannan daga ƙarshe mutane kansu ƴan ƙasa dake cikin ƙauyuka dake cikin birane sai an yi ta jawo hankalinsu domin kowa da kowa yana da gudunmuwar da zai bada domin a tabbatar da muhalli ingantacce
sannan a ci gaba da tattaunawa da dukkan mutane gaban hukuma mai kiyaye zaizayar ƙasa da ambaliyar ruwa wato NUMA bayan da nayi maka tambaya a game da wasu dalilai da ke janyo matsalolin da suka shafi yanayi sai ya amsa cewa
akwai abubuwan da ake yi akwai abubuwan da kuma ba a yi akwai kuma abubuwan da suka fi karfin jama'a gaba daya na farko kin san kogin Benue da ta Niger sune rafuna manya guda biyu a Nigeria kuma waɗannan koguna sun fito ne daga wajen Nigeria ta Niger ta fara tun daga Mali ta gangaro Niger sannan ta gangaro Nigeria ta karasa ta je ta fada teku haka kuma ta Benue ita kuma ta fara tun daga Central African Republic akwai madatsun ruwa da kasashe daban-daban da suke da su a waɗannan rafuna din wani lokaci idan ruwan suka yi yawa sai aka bude waɗannan madatsun ruwan to suna iya jawo ambaliya kamar na 2012 sabila da bude Lago Dam ne da aka yi a Kamaru
to ta yaya hukumar take kokarin fahimtar da al'ummar yankunan kudu da arewa akan waɗannan mabambantan yanayi dake janyo zaizayar kasa
minista ma'aikatan muhalli Muhammad Mahmud Abubakar ya ba da umarni cewa sakonni da zamu bayar na waye kan jama'a dole mu bambanta su yadda muke bayar da sakonnin nan a arewa ya bambanta da yadda ake bayarwa a kudu kuma dukkan matakan da ya kamata a dauka a tabbatar su jama'a da kansu an shigar da su aiki gadan-gadan domin sai idan mutum ya fahimci abubuwan da yake yi da kuma yadda abin yake shafar muhallinsa da zaman lafiyarsa da kuma rayuwarsa gaba ɗaya shi ne mutum zai yadda cewa wannan abu ya kamata ya aminci ya haɗa kai da gwamnati da kuma za su kai ga samun nasaran ayyukan da gwamnati take son ta yi domin rage masa raɗaɗin zaizayen ƙasa da ambaliyar ruwa da makamantansu
shi kuma Sani Cika Turankawa ya bayyana irin matakan da gwamnatin jihar Sokoto take ɗauka wajen magance fararowar hamada
a hankali-hankali ana nana putin abubuwa in place domin ganin cewa mun mori wannan hasken ranar da muke da shi saboda kokarin kauce ma fararowa ta hamada yanzu idan ki je ki duba za ki ga kusan misacin da ake sa da ana yi za ki ga yana kokarin yana hada su da hasken rana sannan musulmi za ki ga akwai ƙauyukan da aka diba waɗanda yake son ya gwada a ƙarƙashin wannan solar energy
Haka za mu karkar shirin yanayi da muhalli a yau sai zuwa mako mai zuwa idan Allah mai kowa mai komai ya ba mu iko ku ce mu da wani sabon shirin yanzu a madadin lokacin ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu sai Solomon Abu wani daidaita mana sauti a ta muhalli ya ce fatar alkhairi.
Garba kawo mana sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru
Sai mai muna wannan makon ne da jaridar Jinal Dukamu an da zauto mana cewar wata babbar motar safa mai dauke da fasinjoji guda 72 ta yi hatsari a tsakanin birnin Yaounde da kuma garin Diki an da mutum 35 suka riga mu gidan gaskiya sannan kuma waɗansu sama da guda 25 suka ci asibiti bare ko kai mutu ko kai motar ta yi hatsari ne a lokacin da ta ci tazarar kilomita 350 daga birnin Yaounde zuwa wannan kauyen na Diki jaridar da Sahel kuma ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru ita kuma ta gurmata mana cewar yadda yanzu haka ake samun takun saka tsakanin yayan jam'iyyar masu mulki kasar jamhuriyar Kamaru ta LPC ko CPDM a jihar Adamawa kasar ta jamhuriyar Kamaru wanda har sai sanya waɗansu daga cikin jam'iyyar suke nema canje sheka da su kuma waɗansu jam'iyyun sai kuma jaridar SNJ
ta kasar Kamaru Ali da kuma ta ce ministan kiwon lafiya na kasar Kamaru Maluda Malashi cikin jawabin sa da yawa manema labarai ya nuna cewar shugaba biya ya yaba ayyukan da hukumar ta kiwon lafiya na kasar Kamaru ta yi musamman ma wajen dakile cutar da COVID-19 a fadin kasar baki daya sai kuma jaridan Kamaru Tribune an da ita kuma ta hangoma da cewar hukumar tsaron kasar jamhuriyar Kamaru ta tashi haika wajen ganin cewa ta kawo tsaro a gabashin kasar ta Kamaru musamman ma an da kasar ta iyaka da kasar jamhuriyar Afirka ta tsakiya kasancewar irin yadda ƴan tawaye suke kawo barazana akan yakocin kasashen guda biyu sai kuma jaridar The Guardian Post ta kasar Kamaru ita kuma ta shaida mana cewa gwamnatin kasar tana ci gaba da sasantawa da masu dauke da bindigogi a bangaren ƴan awaren kasar ana kwashe shekaru huɗu kenan ana dauki baladi tsakanin ƴan ta'adda da kuma gwamnatin kasar amma yanzu dai masu dauke da bindiga su fara kawo kansu domin neman sulhu tsakanin su da gwamnatin kasar Kamaru zamu kammala shi ne jami'in namu na wannan mako ne da jaridar Rafiya ta kasar Kamaru Allah ta ce shugaba biya ya ambato cewa kasar Kamaru za a yi alfahari da ita a duniya cikin shekaru 35 amma gashi an kwashe shekaru 16 har yanzu dai bata canza zane ba a kasar ta Kamaru Mama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
yanzu lokaci yayi na sharhin muryar Amurka dake bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka
Amurka na daukar matakan da suka dace dangane cewar gwamnatin Cuba bata tatsi al'ummar kasar ba wanda za ta yi amfani da kudaden wajen aiwatar da haramtacciyar gwamnatin Nicolas Maduro gwamnatin kasar na amfani da wasu haramtattun hanyoyi biyu wajen samun kudaden kasashen waje na daya tana satar kudaden da ƴan kasar mazauna kasashen waje kan aika wa ƴan uwansu a kasar Cuba ita ce jamhuriya daya a doran kasa da sojojin kasar kan samu wani kaso akan kudaden da ƴan kasar kan aika cikin kasar a cewar mukaddashin sakataren harkokin kasashen yammacin duniya ambassador Michael Kozak a wata ganawa ta musamman a taron kare haƙƙin bil'adama da aka yi a kasar ta Cuba sojoji a Cuba kan kwace kudaden kasar waje a hannun mutane don cimma wani burin su wanda ya hada da amfani da su wajen shiga sharaba shanu a kasar Venezuela da kokarin farfado da kasuwancin ta da ya mutu sukan dauki wani kaso daga hannun mutane da kuma tilasta musu yin siyayya da sauran kudin da suka rage musu a shagunan da gwamnati ta kan kayyade farashin kaya dan dakatar da wannan ɗabi'ar Amurka ta toshe duk wasu hanyoyi da sojojin za su iya sanin shigar kudaden cikin kasar a hannu ɗaya kuma Amurka ta tabbatar da cewar kudaden suna shiga ta hanyar ƴan kasuwa da fararen hulla haka zalika Amurka ta yi wani wayar da kai na kasa da kasa akan wannan shirin da gwamnatin Castro take samun kudaden kasar waje ta hanyar cin zalin jami'an kiwon lafiya ƴan kasar da ke aiki a kasashen waje wannan ita ce hanyar samun kudaden shiga ga gwamnatin Castro a cewar ambassador Kozak gwamnatin tana hana ma'aikatan kiwon lafiya kashi 90 cikin 100 na albashinsu albashin da yake haƙƙin likitocin amma ba sa ganin shi ambassador Kozak ya ƙara da cewar Amurka na aiki tukuru don ganin ta kare waɗannan likitocin daga biyan gwamnatin harajin Allah ya isa kasashen da waɗannan ƴan kasar ta Cuba ke yi wa aiki su dinga biyan su albashin su kai tsaye ta asusun bankunan su madadin ta aika ta hannun gwamnati wasu kasashen sun aminta da su hakan duk kuwa da rashin amincewar gwamnatin kasar mun maida hankali akan hana Cuba samun kudade da take amfani da su wajen cin zalin mutanen Cuba da taimakawa zalunci a Venezuela mun yi hakan ta kakaba takunkumi ga sojoji jami'an tsaro da jami'an bayanan sirri na kasar ta Cuba burinmu shine mu kara wa kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da ƴan kasuwa masu zaman kansu ƙarfi don gujewa mulkin danniya na gwamnatin Cuba sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau
masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka ni Madina Dauda da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum